أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوديا تتبتك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حدوها وانا يمتنا الحميشي تلاتنق وتا نبيار هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1442 wanda ya dace wa 14 watan 1 miladiya ta 2021 darasi na 13 a cikin littafin sharhu sunna na Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari wanda ya rasu a shekara ta 329 insha Allah ta'ala a cikin wannan darasi za mu tashi matashiyar da muka tsaya a kanta inda muka tike karatu na ƙarshe kenan matashiyan shi malaki cewa wala yahillu an taktuma an-nasihata ahadan min al-muslimin barrahum wa fajirahum fi amrin min umuri ad-din faman katama faqad ghashsha al-muslimina wa man ghashsha al-muslimina faqad ghashsha ad-din wa man ghashsha ad-dina faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin a cikin wannan gaba malaiki cewa wala yahillu baya halatta an taktuma an-nasihata akan ka boye wata nasiha ahadan ga daya minar muslimin daga cikin musulmai bi mana kar ka boye nasiha ga daya daga cikin musulmai duk wanda kaga yayi abin da ba daidai ba abin da ka san zaka iya na nasiha ka mushi wadannan musulman kuma barrahum wa fajirahum da wanda yake mai bin Allah ne mana akwai alaman tsoron Allah da nutsuwa tare da shi wa fajirahum da ma wanda yake fajiri ne musulmi ne amma dai dama baya jin magana to kowanne daga cikin biyun nan idan yayi abin da ba daidai ba za a yi mishi abin da yake nasiha ce sannan malaiki cewa wannan nasiha da za a mishi ita ne fi amrin min umuri ad-din a cikin wani al'amari daga cikin al'amura na addini yaran ba ra'ayinka bane kai zaka bashi a abinda zaka mishi shine nasiha ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi sai malike ta fa man katama duk mutumin da ya boye wannan nasiha ga musulmai faqad ghashshal muslimina haqiqa yayi kwangi ko kace yayi yaudara ga musulmai wa man ghashsha al-muslimina faqad ghashsha ad-din duk mutumin da ya yaudari musulmai haqiqa ya yaudari addini kenan duk wanda ya kwange ya kawo tawaya a cikin al'amarin da ya shahi musulmai to ya kawo tawaya kuma a cikin addinin su sannan wa man ghashsha ad-din duk wanda ya kawo tawaya a cikin addini ko kuma ya kwange ko kuma ya ha'inci faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minina haqiqa ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya ha'inci musulmai to karkashin wannan gaba hadisi wanda yake mashahuri sanannen hadisi a wajen da yawa daga cikin almajiran ilimi hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim yazo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dinu an-nasihatu ad-dinu an-nasihatu ad-dinu an-nasihatu manzo Allah sai da maimaita wannan kalma su uku da ya faɗa so uku yake cewa addini nasiha ce addini jan hankali ne addini faɗakarwa ce kulna sahabbai suka ce liman ya rasulullah faɗakarwa gawa qala lillahi yace addini nasiha ce ga Allah daga ce nasiha ga Allah ana nihin bin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar dayan tashi a cikin ibada ba tare da sanya mishi kishiya ba wali kitabihi sannan kuma nasiha ce game da littafin Allah abinda ake nihi bin abinda yake cikin littafin Allah na umarni ko hani nayi bari na bari sannan kuma wali rasulihi nasiha ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da shi bin shi daukan karantarwar shi, daukan addini daga wajen shi, wannan shi ake cewa nasiha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan wali a immatil muslimin, sannan kuma nasiha ce ga a immatil muslimin jagorori na musulmai, bi ma'ana waɗanda suke a matsayin su ne jagaba na al'umma, to wannan addini nasiha ce a gare su, bi ma'ana addinin nan gaba ɗaya bin shi to dole ne zamanto akwai tsari na nasiha. Tsari kuma na abin da ya shahi yin nasiha ga shugaba, kamar da yake sananne abu ne a cikin mazhab manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a, ba aibanta shugaba alanan, bi ma'ana kawai haka wani dan kucuku ba mu ya tashi ya samu shugaba yayi ta hitse shi yanda ya ga dama, wannan baya halatta, saboda ya tarattaba ala zalika abinda zai biyo bayan haka, zai iya biyo bayan haka banna a bangaren addini, banna a bangaren rayuwa, saboda duk mutumin da yake da shugabanci ka hau saman teburin tattaunawa ko kuma ka hau saman loudspeaker mai kuro, ka hau saman menene ka same shi kai kace-kace da shi, kaga ba a fi yin hakuri ba, shugaba bai iya bai fara ba abun bai gabata bai gudanu ba akan shugaban yayi hakuri, mafi yawa za ka ga ya dauki wani matakin da ya kamata, wanda la'alla in karantar da al'umma kake ya zamanto misali daman na karantarwa a soke shi, ko kuma a hana ka cewa komi kuna makamancin wannan, sai kai mukarana ka ga da wannan abin da zaka zo ka hadi, wanda kuma dama addini ma ba goyon bayan ka yake ba 100%, kawai zahin kai ne, watakila Allahu alam ya zamanto kuma da son a ce wane shine jarimi shi yake tsaya ya faɗi gaskiya ya faɗi abin da sauransu, wannan ya kai ka zuwa ga faɗin maganganu akan abin da yake abin akan shugaba, to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya saba manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a, saboda banna za ta iya faruwa dan karatun da kuke sai a tsaida ku, dan abin da kuke nan al-anshita ad-da'awiyya duka sai zamanto an zo an tsaida su, kaga in kuka yi mukarana sai kuga ayi haƙurin wasu abubuwa ko kuma abi hanyoyin da addini ya ba da dama na yi mishi nasiha. Mataki na farko, idan za ka samu zama da shi, ka samu zama da shi daga kai sai shi, ka mishi nasiha sosai. Idan wannan bai samu ba, ka samu wani wanda kake ga cewa yana tare da shi, ka faɗi mishi cewa ga saƙonka zuwa ga wani, saƙo ne kuma na Allah da manzon shi, abu kaza da abu kaza da ake aji tsoron Allah, kaza ya kamata a yi, kaza bai kamata a yi ba. Idan wannan ma ya gagara, rubuta takarda ka aika zuwa ga fadar shugaban ƙasa ko kuma fadar mai martaba ko kuma fadan governor ko fadan prefect ko makamancin wannan, ka rubuta takarda da nasihun da kake ga cewa ya kamata a mishi nasihar, sai ka rubuta sai ka aika. In sun isar da takardar zuwa gare shi shi shugaban, fa biha wa ni'ma. Idan kuma ba su isar da wannan takardar zuwa gare shi ba, kai ka sabke abin da Allah ya dora maka, sun ba shi ya karanta ba su ba shi ba su suka sani, kai abin da yake kanka na wajibi na yin nasiha ga shugaba, na hadi mishi abin da ya dace, kai ka sabke daga sama wuyanka, Allah ba zai tambaye ka ba. To shine an-nasihatu liwulatil umuri, nasiha ga shugabanni da jagororin al'umma, shine na harko ya zamanto kana yi musu addu'a, wajibi ne mutum mai imani ya zamanto ya sa tsarin addu'a a cikin abin da ya shahi jagorancin da ake mishi. Karka dogara da zabinka, karka dogara da ra'ayinka, karka dogara da tunaninka da ƙarfinka da kazanka, ku yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara muku shugaba. In ya gyaru, abubuwan za su gyaru suna da yawa. Ɗaya daga cikin magabata yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi damar yin addu'a guda ɗaya tak ta zamanto a ce wane ko wacce yi addu'a ɗaya za a amsa maka, ya ce zan yi addu'an nan ga shugabanmu, Allah ya gyara shi. Saboda in ya gyaru, alherin da zai biyo bayan gyaruwar shi iya da yawa. Wallahi gyaruwa da salaha da nagarta ta shugabanni babban al'amari ne wanda ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu ya sa ƙaimi akan yin addu'a, Allah ya gyara, in ma wane ne yake jagoranta mu ko kuma wane ne zai jagorance mu, mu yi ta addu'a Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gyara halin shi. Allah ya sa ya tsira a cikin abin da zai yake yi ko kuma zai yi sannan kuma shi ya tsira a cikin kuma mu ma ubangiji subhanahu wataala ya tsiratar da mu gaba daya wannan ita ce addu'a da ya kamata mu ba muhimmanci irin surutan da muke a cikin fadodi da maganganun da muke a cikin fadodi mu dauki lokuta masu tsawo muna tattauna wasu mas'alolin da bamu kai mu tattauna su ba bi mana kai maganar ka in kai a gindin fadar ka a gindin fadar nan taka wannan maganar bakin ta na wani in yi a gindin wata icce shi ya bakin wannan iccen bakin wannan maganar shi kenan kun yi awa biyu awa uku kuna tattauna abubuwan da ba ku isa ku kawo wani sauyi ba akai ku roki Allah ya zaba muku wanda yake mana gargaci idan lokacin da za a je ayi zabe yayi ka je ka wanda tsakaninka da Allah ba wata maslaha ta rayuwa ba tsakaninka da Allah wa kake ga cewa shine wanda zai kwatamtawa al'umma adalci komin karancin kwatamtawa ka je ka duki kura ka je wa mushi sannan kuma ka komo kai ta adda ubangiji subhanahu wataala ya zaba mana garci yanzu irin zamantakewa da muke yau da irin surutai da ake yi idan da a ce waɗannan lokutan da muka ɗauka mu ɗauki kashi ɗaya a cikin goman su na surutunan da muke kashi ɗaya a cikin lokacin a cikin goman shi ya zamanto a ce kawai addu'a ce za mu riƙa yi ubangiji subhanahu wataala ya zaɓa mana shugaba na gari haka ya kamata mu yi waɗannan maganganu da yawan wannan duka ba su da wani fa'ida sai dai su kawo fitina a tsakanin al'umma da rashin zaman lahiya da rashin fahimtar juna da kyamar juna da jin haushin juna da sauransu to wannan shine an-nasihatu li a'immatil muslimina sai manzon Allah yake cewa sannan kuma wa ammatihim sannan kuma da sauran musulmai gaba daya ga magarin su shi kuma nasiha a gare su kai kokarin karantar da su nuna musu abin da yake daidai ne ka musu hannunsu mai sanda akan abin da yake kuskure da suke aikatawa to waɗannan su ne abubuwan da yake wajibi akan mutum mai imani namiji ko mace ya kiyaye su bi ma'ana a yi muka ɗauki wannan magana ta malam abu na harko mu sani cewa zamantakewar rayuwa da ake na yau da gobe ta cuɗanni in cuɗe ka ba ta musulunci to wannan wajibi ne zamanto akwai nasiha a ciki dan a cikin wata riwaya da ta daban idan mutum musulmi ya zo ya nema ka mishi nasiha iya da haƙƙi akan ka mishi nasiha wannan kuma yana faruwa a lasiyama irin wancan lokutan mutum zai niki gari takanas ya samu wani mutumin da yake ga suna rayuwa sosai ya ce wani imuni nasiha a cikin rayuwa da nike me abin da kai kake ga Allah zai iya zamanta kuskure ne nike aikatawa amma ni ban hararu wannan kuskuren ba kaga wannan yake nuna maka tsarkin zuciyar magabata akan son su gyara amma a yau inda wani zai abin da ba daidai wata kila wajen yi mishi nasiha sai akai ruwa rana cewa da kaji tsoron Allah sai ce me nayi shi kuma ba abin da bai ba nayi ji tsoron Allah ai tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima ai wani ba zai sha ba da haka mu yi kokari wala qad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah yayi wasici ga al'ummomin da suka gabace mu kuma da muqin makaran kanmu Allah ya ce akan mu ji tsoron Allah kiran wajibi ne in ka ga nayi ba daidai ba ka hodi ma in naga kai ba daidai ba in hodi maka cikin nutsuwa da yanayin da ya kamata a sirrance ba tare da kunyatar da kai ba ko fadda haka a cikin al'umma ko tozartar da kai a cikin mutane a gehe tsakanin ni da kai wani abu kazan nan baya bai kamata ba ka jani gehe ka ce wani abun nan kaza bai kamata ba wannan shine rayuwa na musulunci amma mun fasa wannan abun mafi yawanci daga cikin rayuwanmu mun dauki tsegumi da kormoto da ya jita-jita da ya hada abubuwan da ba haka nan ba abinda bakka da masaniya akan shi bakka da wani cikakken labari akan shi sai ka doka kai ta yada abin da ba haka nan ba wallahi muji tsoron Allah wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka saki ka furka yi furici akan abin da bakka da ilimi akan shi da jinka da ganinka da zuciyarka da tunaninka da kazanka duka waɗannan abubuwa abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wataala Allah zai tsira kai tambaye ka harshen ka me ka faɗa da shi mi ka hada da shi kunnaka mi ka saurara sai gungumi na mutane da gulman maki da maganganu na mutane akan abin da ba haka nan ba la'alla iya ɗaya daga cikin abin da yake wajibi mutum ya kiyaye wallahi duk abin da baka sani ba baka mishi ihadan ilimi ba bakka da masaniya akai ja bakin ka kai shiru nawa daga cikin mu muke maganganu akan haƙƙin mutane, mu magana akan wani, mu magana akan wacce, mu magana akan su wani, alhali kuma ba mu da wata masaniya akan wannan. Za mu gina maganganun da za mu yi gabaɗaya akan jita-jita. An ce kaza, su wani sun ce, ai wacce ta ce kaza, ai wani ya ce kaza, a dalilin haka kaza to kaza ne. Wallahi ka gama faɗi, ka tabbatar da cewa gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai tsira kai tambaye ka wannan maganganun da ka furta. Da haka iya daga cikin kusakuran da suke maimaituwa a cikin rayuwarmu yin magana akan abin da bamu da ilimi akan shi. Mafi yawanci haka ne, muna da wannan matsalar ƙwarai da gaske, shi kuma hallaka ne. Bakka da masaniya akan rayuwarmu to sai ka ce za ka yi magana akan shi. Bakka da masaniya akan abu sai ka ce kai za ka yi tahalili, za ka bude bayani akai. Alhali kuma bakka da masaniya akan abu. Sai yau da gobe ta bayyana abin nan kaza ne sai ka kai ni da ina tsammanin ka wasa ka da kai tsammani. In ka sani shi ma in ka sani abin da yake misali abin da take yi ko abin da yake ba na daidai bane ba ka mishi nasiha. Ka roƙa mishi Allah subhanahu wataala ya yaye mishi matsalar da yake ciki ta abin da yake aikata na ba daidai ba. Ba in giza shi za ka yi ba akan ya gama lalacewa, ya gama ɓalɓalcewa, ya gama kaza, ya gama kaza. Wannan bai daga cikin ɗabi'ar musulunci. Musulunci bai karantar da mu haka ba. Musulunci abin da ya karantar da mu shine nasiha. Mutum ya ji tsoron Allah ya ma dan uwan shi nasiha akan abin da ya ga yana ba daidai ba. Kuma da Allah abin da ka ga ya aikata nan inda zaka zo ka ce mishi wane aka yi kaza. In ya maka wani tahlili sai ga abin duka ba yanda kake tsammani bane ba. Wallahi mu sauƙaƙa wa kawunan mu daukan zunuban mutane. Daukan abin da bamu da masaniya akan shi, daukan abin da bai shahe mu ba. Kaga wannan hadisin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, wallahi magana ce wadda inda zamu yi kokarin aiki da ita za ta zamanto sababi na Ubangiji subhanahu wata'ala ya yaye mana damuwa da yawa da muke cikin su a cikin rayuwarmu. Saboda damuwar mutane ne zaka dauko ka dora ma kanka, wani abu ne na daban zaka dauko ka dora ma kanka, abin da bai shahe ka ba, bakka da ruwa, bakka da tsaki akan shi, haka kawai sai kai kane kane kai banga banga akan shi. Wallahi mu ji tsoron Allah ya zamanto rayuwarmu, mu riƙa kyautatawa kuma junanmu tsammani. In kyautata maka tsammani, ka kyautata min tsammani. Ki kyautata masa tsammani, ta kyautata miki tsammani. Wannan shine rayuwar musulunci. Amma duk mun bar waɗannan abubuwa mafi yawanci mun kama wasu abin da ba shi ba, sai wahala muke a cikin zamantakewa na yau da gobe. Rayuwar cuɗuwan juna yana nema gagarar al'umma. Kowa yana jin haushin kowa, kowa baya shiri da kowa, wani bai magana da wannan, wacce wata magana da wacce, kawai za ka riƙa jin wasu abubuwa suna faruwa wanda bai kamata ba a matsayinmu na musulmi irin haka ya riƙa faruwa a cikin rayuwarmu. Malik yake cewa wallahu azza wa jalla sami'un basirun alimun yadahuma basutatani qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum ilmuhu nafidhun fihim falam yamna'uhu ilmuhu fihim an hadahum lil islam wa manna bihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahu alhamdu. Maliki cewa wallahu azza wa jalla wajibi ne mu yarda a cikin kokon zuciyar mu cewa Allah mai girma da buwaya sami'un yana ji, basirun yana gani, alimun masani ne, yadahuma basutatani hannaye shi suna shunfude kamar yanda yan mata, bal yadahuma basutatani yunfiqu kayfa yasha. To waɗannan abubuwan da aka ambata daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, abinda yake kanmu imani da cewa tunda Allah ya tabbatar wa kanshi cewa waɗannan abubuwa sifofin shi ne, sai mu yi koyi da magana ta Imam Malik da yake da aka tambaye shi akan istiwa'in Ubangiji, yace al-istiwa'u ma'lum, yace ai ma'lum yani ma'lum ma'anahu wal kayf majhul, amma yaya Allah ya daidaita akan al'arshin shi bamu sani ba, amma ya ce mana ya daidaita. Allah ya ce yana ji, mun yarda yana ji, ya yake ji bamu sani ba. Ya ce yana gani, ya yake gani bamu sani ba. Ya ce masani ne, dukkan wata sifa daga cikin sifofin Allah, ya ce yana da hannaye, hannayen shi ya suke bamu sani ba. Abin da yake wajibi akan mu ya tabbatar wa kanshi siffar, ya tabbatar da ita, manzo Allah ya tabbatar da ita a cikin hadisi, manzo Allah ya tabbatar da ita. To wajibi ne mu yi imani da haka, amma mu zo mu ce yaya abin yake, to daga nan kuma sai a shiga cikin matsala. Amma ka yarda laysa kamithlihi shay'un amma kuma wa huwa as-sami'ul basir, Allah ya ce babu wani mai kama da shi amma kuma yana ji yana gani. Ka yarda yana ji yana gani, ya yake ji ya yake gani baka sani ba, me yasa? Saboda Allah bai maka bayani ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi maka bayani akai ba. sai ka huta daga cikin dukkan wani rikicin da suka shiga suka baje. Sannan Malik ya ce wa qad alima, hakika Ubangiji subhanahu wataala ya sani, annal khalqa ya'sunahu, cewa bayin da zai halitta ɗiyan Adam za su saba mishi. Qabla an yakhluqahum, tun kafin ya halicce su ya san in ya halicce su za su saba mishi. Kamar yadda bayani yake can shafi a cikin suratul baqara, mala'iku suke kukan cewa ya za a halitti wanda an san yana kaza yana kaza yana kaza. Azbar da wayasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. To kaga Ubangiji kahin ya halicce mu, Ubangiji subhanahu wataala ilimin shi yana kan cewa lalle za mu saba mishi in ya halicce mu. Da haka babu wani ma'asumi, annabawan Allah su Allah ya katangance ya kare su daga saba mishi, amma duk wanda ba shi ba, namiji ko mace, za mu iya saba ma Allah subhanahu wataala. To kaga yanzu anan ma wannan gabar da muka ta wuce ta baya, malam da an ce maka wane kaza ne ko kuma wane kaza kaza ne, bai hana a same shi a cikin wani aiki wanda yake na ba daidai ba, talallabiya tana iya jan shi aikata abin da ba daidai ba, shedan zai iya yaudarar shi ya jefa shi cikin wani yanayi na wani aiki wanda ba daidai ba, za a iya samun haka. Sai dai abin da ake bukata ga mai imani shine wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Masu imani sune waɗanda in suka aikata abin da ba daidai ba aka tunatar da su, kai ko kuma yana aikata ya tuna cewa abin da ashe ba daidai bane ba, istaghfiru li dhunubihim, sai su nemi gafaran zunuban da suka aikata a wajen Allah. Wannan shi ake bukata ga mai imani. Amma yanzu misali a ce ga wani mutum wanda la'alla yana kaza, yana aikin yana karantar da mutane, ko kuma la'alla matsayin mulki gare shi kaza, la'alla kaza gare shi, ana gari wani mutum ne wanda al'umma sun sa mishi ido kuna makamancin wannan, sai a ce kawai yanda ake son shi, yanda ka san mala'ika haka ake son shi, kuma bai isa ya kuskure ba, alhali Allah bai halicce shi akan wannan ɗabi'ar ba. Ba inda Allah ya halicce shi akan ɗabi'ar cewa ba zai yi kuskure ba. Ubangiji ya halicce mu tare da sanin cewa za mu mashi kuskure, za mu aikata abin da ba daidai ba, amma abin da ake bukata a gare mu gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kuma duk abin da dan Adam zai aikata na laihi ya tuba ga Allah subhanahu wataala, alaka za ta komo daren daƙam tsakanin shi da Allah, ka allam yahdus shay, kai ka ce wani abu bai faru ba. Kai ya zo a cikin hadisul qudsi ma ayyukan na zunubin Allah zai rikida su ya maida su, ya maida wannan mutumin da ya tuba lada, a maida mishi a matsayin su koma lada. Law balagat ya ibn adam law balagat dhunubaka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Inda dan Adam Allah yake cewa zunuban shi sun kai cikin sama, ko kuma daga nan zuwa sama, ko kuma cikin samman gaba daya, Allah ce sannan wannan bawan ya zo ya nemi gafara na, ya nemi gafaran zunuban shi a wajena, Allah yake cewa na gafarta maka dan Adam wala ubali, bana kula da duk wannan abin da kai a bayan na ba daidai ba. To kaga dan Adam Allah ya halicce shi akan ɗabi'a ta zai kuskure, annaba su Allah ya ba wani kariya na musamman, amma duk wanda ba su ba zai daidai zai ba daidai ba, zai daidai zai ba daidai ba. Da haka Ubangiji ya halicce mu a daidai lokacin da kuma Ubangiji ya san cewa za mu saba mishi. Ilmuhu nafizun fihim, ai ilmuhu thabitun fihim, ilimin Allah subhanahu wataala tabbatacce ne akan rayuwar mu gaba ɗaya, ka cokam ɗinta tun daga A ɗinta har zuwa Z ɗinta. Falam yamna'uhu, bai hana Ubangiji ba ilmuhu, ilimin da yake da fihim akan ɗiyan Adam cewa za su saba mishi, an hadahum lil islam, ya shirye da su zuwa ga musulunci, ya ce ku zo ga abin da nake so ku yi, an kai kuskure to ka gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. An hadahum lil islam, Allah ya shirye da su ɗiyan Adam ɗin zuwa ga musulunci. Wa manna bihi, ya musu tukuici, manna bi ma'ana ya musu al-manna shine kaman Allah ya musu ni'ima da daraja bihi da wannan musuluncin nan, alaihim aga su ɗiyan Adam, karaman saboda karamci da Ubangiji yake da, wajudan saboda kyauta da Allah subhanahu wataala yake da, watafaddulan saboda bayarwa da Ubangiji subhanahu wataala yake yi ga bayin shi. Falahul hamdu, da haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. daga kenan wannan shine abin da yake da alaka da abin da shi sunan Allah subhanahu wa sifofin Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma laysa kamithlihi shay'un sannan kuma Allah ya ilimin shi ya rigayi ya sani a cikin ilimin shi cewa an yi halice mu zamu saba mishi amma ya halice mu sannan kuma yayi mana kyauta da abin da yake musulunci ne godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mallai ya ci gaba da cewa wa'alam annal bisharata 'indal mauti thalasu bisharatin يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما مالك تشوى وعلم كسني كي دنوا مسلمي أن البشارة عند الموت البشري أوجم متوى ثلاث بشارات البشرين كلا أكو yuqalu za a fada ga mutumin da yazo mutuwa wani daga ciki a ce abshir ya habiballahi biridallahi ya masoyin Allah albishirinka da yarda ta Allah Allah ya yarda da kai ka zo mutuwa kin zo mutuwa na zo mutuwa mun zo mutuwa sai Allah ya turo mala'iku suka mana albishirin cewa suna zawwa sai su ce mana masoyin Allah Allah ya yarda da kai sannan kuma ana baka albishiri na biyu cewa gidan aljanna nan ne makomarka Allah sanya mu daga cikin wannan kaso wannan sune kaso na harko da irin albishirin da za a ba su duk mutum mai imani yazo mutuwa za a ba shi wani albishirin sannan wa yuqalu kaso na biyu za a ce abshir ya abdullahi bil janna ya bawon Allah albishirinka da gidan aljanna bayan musuluncinka wannan shi ma zai samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala zai samu aljanna kaso na uku na ƙarshe Allah raba mu da shi za a ce abshir ya adu wallahi albishirinka ya maƙiyin Allah albishirinka na fari bi ghadabillahi cewa Allah yana fushi da kai sannan wannare kuma ga makomarka za ta zama to gidan wuta ce Allah kare mu dan haka in uwa musulmi dukkan mutumin da yazo mutuwa to zai so haduwa da Allah subhanahu wataala saboda albishirin da za mu shi ya tabbata a cikin hadisin أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث ينا تكين بخاري ينا تكين مسلم ما زال صلى الله عليه وسلم يكي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه دم تمن دي سوحة دوارة ألا ألا زي سوحة دوارة قالت عائشة سي عائشة تكي تشوى يا رسول الله كلنا يكره الموتى ما يكي ما يكي ألا دك ممنا يكي أمر متوى باون ديكي سوي متوى ما يكي ألا كنا بمسوحة دوارة ألا با شيكم باحة دوارة ألا سي أنزو سي أموتنا قال سيما ذلك يتشيوى ليس كذلك يا عائشة أبن بحك بيك يا عائشة وإنما المؤمن شيه ومتم إيماني يبشر عند الموت ألوكة ديزو متوى النزاء باش البشري فيحب لقاء الله ألوكة سيسوح الواد الله ألوكة دا متوى تزومشي wannan mala'ikun suka zo masu fararen tuwaye suka zauna a gaban shi maddal basar aka zo da likafani daga gidan aljanna yana kamshi fari tas da turaren almiski to a wannan lokacin ana mishi albishirin gidan aljanna albishirin Allah ya yarda kai sai yaji yana son haduwa da Allah to kaga kenan ahabba liqa Allah to shi ma kuma Allah zai zai mishi ahabba Allah liqa'ahu shi ma Allah sai su haduwa da shi shine abin da ake nihi wa innama yubashsharu almu'minu 'inda almauti fayuhibbu liqa'allahi fayuhibbu liqa'allahi liqa'ahu fayuhibbu Allahu liqa'ahu shima Allah sai su haduwa da shi amma shi kuma wal kafiru manzo Allah ke ta shi kuma kafiri yubashsharu bin nar za a mushi albishiri da gidan wuta dan haka fayubghidu liqa'allahi sai ya kyamaci haduwa da Allah fa yubghidu Allah liqa'ahu shima Allah Allahu liqa'ahu shima Allah sai ya kyamaci haduwa da shi laka mutum mai imani a lokacin da yazo mutuwa da irin albishirin da za a bashi to a lokacin sai so haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ambata mana a cikin alqur'ani mai girma innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu kaga wadanda suka ce ubangiji mu shine Allah ثم استقاموا sannan kuma suka kafu suka tsayu suka sabbatu suka tsaya kyam akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to wadannan mutanen fala khaufun alaihim babu tsoro a tare da su game da abin da za su bari a duniya wala hum yahzanuna sannan kuma babu wani abu na bakin ciki da zai same su a gobe kiyama sannan wani wuri Allah yake cewa innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, suka ce sun yi imani da Allah sannan kuma suka kafu suka tsayu akan addini, waɗannan mutanen mala'iku za su rika sabkowa a gare su a lokacin da suka zo mutuwa, suna ce musu Allah ta khafu, kar ku ji tsoro, wala tahzanu, kar ku bakin ciki, wa abshiru albushirunku bil jannati, da gidan aljanna, allati kuntum tu'adun, wanda kuka kasance ana ta yi muku alƙawalinta. A wannan Allah yake cewa walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaika, Allah yake cewa ina ma zaka ga ko baka da labarin lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku dokar ran waɗanda suka kafirta, yadribuna wujuhahum, suna bugun huskansu, wa adbarahum, suna bugun su a bayansu, wa zuqu azab alhariq, ana musu gatse, ana ta kudandani azaba mai kuna. Allah kiyaye kai kenan dai kala biyu ne a lokacin da aka zo barin duniya, imma hadha wa imma zaka, Allah sanya mu daga cikin waɗanda za mu su albushiri da yardan Allah da gina aljanna. Mali ya ci gaba da cewa alam anna awwala man yanzuru ila Allah ta'ala fil jannati al adirra'u thumma ar-rijalu thumma an-nisa'u bi a'yuni ru'usihim kama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi wal imanu bi hadha wajibun wa inkaruhu kufrun. Imam al-Barbahari yake cewa wa'lam ka sani kai mai imani cewa anna awwala man yanzuru ila Allah, farkon wanda zai ga Allah subhanahu wa ta'ala a gidan aljanna fil janna sune al-adirra'u, sune makafi, waɗanda ba sa gani su za su fara ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, summar rijalu kenan su wancan, saboda ga irin abin da Allah ya jarrabe su da shi na rashin gani da abubuwa wanda suke na kumci ko na makamancin na rayuwa, su su har ga Allah in sun aikata alheri sun zama to daga cikin ƴan aljanna. Summar rijalu, sannan maza, summan nisa'u, sannan mata, bi a'yuni ru'usihim, da idanun da suke cikin kawunansu, bi mana da idan su za su ga Allah subhanahu wataala. To wannan tartibi din da malin yayi anan jerantawa da yi daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza, shi anan Salihul Fawzan yake cewa yace amma hadha at-tartib alladhi dhakarahu al-mu'allif fa yahtaju ila dalilin, yace wannan jerin da malin yayi anan yana buƙatan dalili na hadisi ko aya ta nuna cewa waɗannan bayin Allah haka za a jera su wajen ganin Allah subhanahu wataala daga wane sai wane. To shi kuma malin bai kawo dalili ba, da kenan maganar malam ta cewa lalle abin da ya shahi ganin Allah wannan abu ne tabbatacce kamar da gashi malam ya ka hadisi, za a ga Allah subhanahu wataala, kuma masu imani za su ga Allah mai girma da buwaya a cikin gidan aljanna, Allah sanya mu daga cikin su. Kamar da Allah ya ce allazina ahsanul husna, Allah ya ce wa ziyada, ƙarin da za a musu shine ganin Allah subhanahu wataala. Sanan wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, suna masu dubi zuwa ga Allah subhanahu wataala, kenan ganin Allah tabbatacce ne. Amma abin da ya shahi jeranta wanda malin yayi anan, to wannan ne gaskiya yana buƙatan aya ko kuma hadisi ingantacce, alhali kuma babu, kenan maganar malan Allah subhanahu wataala ya mushi rahama akan ta, saka kenan ba za ka kawo hujja ba akan cha daga wani sai wani daga wani sai wani, saboda babu wani dalili da yake nuna haka, kenan masu imani kawai za su ga Allah. Wani abin da ya shahi jeranta wannan ba wanda ya saka, anan malin ya jira su, amma babu dalilin da malin ya kawo anan wanda ya dogara da shi wanda yake nuni akan cewa mutane za su za a jiranta su matsayi mata maza kaza kaza to za su ga Allah, kenan za su ga Allah kawai, kamar da manzon Allah yake cewa innakum, lalle ku musulmai, ku masu imani, satarauna rabbakum, za ku ga ubangijinku, kama tarauna alqamara, kamar yadda kuke ganin horon wata, lailatal badri, a daren 15 a ranar da ya cika tak, yadda kuke ga wannan wata, la tudammuna fi ru'yatihi, mana buka tun kuɗe junanku wajen ganin wata, ko ba wanda zai ce wani jakuɗa ka kare ni, a duk wanda ɗan kashi kawai zai gani. Sai malai ce wal iman, wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kuma hadisi ne ingantacce. kenan masu imani za su ga Allah subhanahu wataala sai ce wal imanu bi hadha wajibun yin imani da haka wajibi ne wa inkaruhu kufrun wanda ya inkarin cewa masu imani ba za su ga Allah gobe kiyama ba wannan kafirci ne me yasa saboda ya ƙaryata abin da Allah ya faɗi kuma sannan ya ƙaryata abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba yanda za a yi mutum ya ƙaryata Allah da manzon shi kuma ya samu gurbin zama a cikin musulunci mali ci gaba da cewa wa'alam annaha lam takun zandaqatun wala kufrun wala shukukun wala bid'atun wala dalalatun wala hayratun fi ad-din illa min al-kalami wa ahli al-kalami wal jadali wal mira'i wal husuma mali ci ka sani cewa annaha lam takun zandaqatun ba a samu zindiƙanci ba bi mana mutun kawai ya dubi duniyar nan ya ce ai kawai dabi'a ce ko yanayi ne kawai haka haka kawai aka ji aka wayi gari aka ji haka nan ko kuma ya lissafa kanshi a matsayin cewa shi ma akwai gudunmuwar da ya bada a cikin irin waɗannan abubuwa to wannan zandaka ce to ba a samu irin waɗannan mutanen da suke faɗin irin waɗannan maganganun ba wala kufrun ba a samu kafirci ba wala shukukun ba a samu shakka ba a samu mutane shakka akan abin da ya shafi addini wala bid'atun ko kuma mutane su kirkiri wani abu da sunan addini da sunan a samu lada amma ba aya ba hadisi wala dalalatun ko kuma wani abun da yake mabata ne kawai za dura mutane sannan kuma wala hayratun ko kuma wani idan ka ce alhayra shine at-taraddud wal ittirab shine shakka kaman shakka ma'anar su daya kenan kaman ba a samu wala hayra kaman kai kawo akan abu ko haka nan ne ko ba haka nan bane ba ba a samu irin waɗannan abubuwan ba gaba ɗaya fi dini a cikin addini sai a yaushe illa min al-kalami sai daga surutai wa ahli al-kalami da ma'abuta surutu falasifa da makamantansu wanda suke auna addinin Allah da tunaninsu da ra'ayinsu wal jadal wal jadala sannan da jayayya ko kuma kace da ƙarerake wal mira'a sannan kuma da aikata ayyuka na jayayya a cikin abin da ya shafi addini wal husumatu da husuma mana azu ai tagardama akan abin da bayan da za a yi akai zuwa ga wani abin da yake ilimi ne wani abin da zai zamanto a matsayin sakamako malmus akan shi mali ce wal ujbi sannan kuma da jijji da kai a bangaren abin da ya shafi addini mutum ya rika jin shi ana bangaren addini amma kuma ya rika jin shi daban yake da mutane mali ce wa kaifa yashtari'u ar-rajulu da yanda abun mamaki ga mutumin da zai samu yashtari'u ya zamanto iya da jur'a ƙarhin hali shine yashtari'u kuma da yanda mutane suke da ƙarhin hali yake cewa alal mira'i akan jayayya wal husuma da husuma wal jidal da hudin magana da jidali wallahu ta'ala yaqul Allah yana cewa ma yujadilu fi ayati llahi ba wanda zaka samu yana jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala ya riga wannan abu ai ba haka nan bane ba ya doko hankali irin na falasifa irin tunanin tsabagen tunanin dan adam din da bai da alaka da addini ya doko ya ce akan shi zai fasarta ayoyin Allah akan shi zai kaza akan shi zai kaza Allah ce ba za ka samu mutumin da zai riga jayayya ba da ayoyin Allah illa allazina kafaru sai waɗanda suka zamanto kafirai ne dan haka fa alayka bitaslim kai mai imani abin da yake wajibi akan ka ka miƙa wuya aka ce maka eh kai bari na bari ba dole bane sai ka gane hikimar da tasa ubangiji subhanahu wataala misali ya haramta cin al-khinzir a misali alade ba sai dole bane sai ka gane meye hikimar da tasa Allah ya hana cin jakki ba dole sai ka gane ba kawai wajibi abin da yake wajibi akan ka aka ce bari kawai ka bari eh kai maliki cha warida bil athari da yarda da dalilai wal kaffi mutun ya kame wasukutu yayi shiru akan abin da bai da masaniya akan shi akan jayayya akan ayoyin Allah mutun ya shiru ya kame akan waɗannan abubuwa sannan bayan shi maliki cewa wal imanu bi anna Allah yu'adhibu al khalqa fin nari fil aghlali wal ankali was salasili wan naru fi ajwafihim وفوقهم وتحتهم وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مالتي متم إيمان واجبين إيمان تيوى بأن الله يعذب الخلق في النار الذي أزبتر دا وصدق تكين حلتا أتكين جدوتا ba za a azabtar da su da wuta ba a cikin gidan wutan ne za a azabtar da su kuma za a azabtar da su fil aghlal a cikin abun kulli wanda zai hada kafafuwa da hannuwa, kenan za a ma mutum daurin kaba, mana a kama hannuwa, a kama kafafuwa, a daure shi. Sannan kuma bayan shi wal ankal, za a yi amfani da wasu abubuwa na azabtarwa, a yi ta azabtar da shi. Wasalasil, za a yi amfani da wasu sarƙoƙi a azabtar da shi. Malici wanna rufi a juwafihim, waɗannan kahuran da ake azabtarwa a cikin gidan wuta, wannan wutar tana cikin cikinsu, wa fauqahum, tana samansu, wa tahtahum, kuma tana ƙasansu. To me yasa malam yayi wannan magana? Malam yayi wannan magana dan yayi raddi ne akan annal jahamiyyata, a cikin wanda suke bin Jaham ibn Safawan, akwai wani mutum ana kira shi da suna Hishamul Fudi, yake cewa wai innama yu'adhibullahu 'inda an-nar, ai Allah yana azabtar da kahure ne a gindin wuta, bi ma'ana ba wuta ake sa su a ciki ba. Na kamala ya tabbatar da cewa a wuta a cikin cikin su ma akwai ta, bi ma'ana gaba ɗayan su, saman su, ƙasan su, da ko inan su, wannan wutar tana haɓaka, tana cin su. Menene dalilan malam akan wannan maganar? Aya ta harku, Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa su dai waɗanda suke kahure ne, Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan wutar ta su zamanto mata a matsayin makamashi. Yace wa ulaika hum waqudun nar, waɗannan su ne waqud, bi ma'ana abinda ake kunna wutar da su. Kai kenan, ko abinda za a kunna wuta da shi lazimi ya zamanto a su ne, kamar zaka kunna wuta ne ka ɗauko itace ka zuba a matsayin itacen, su zamanto su ne abinda makamashin wannan abinda zaka hura wutan da su. Kaga bayan da za a ci aya gehe suke, wutar ce take kai musu kuɗin makamacin wannan, kawai tawili ne da tunani irin na hankali, wanda babu ba ma wani. Kaga irin waɗannan abubuwan duka bai kamata mutum ya shagaltar da kanshi akan su ba. Ka riƙa gasa shi a kara shi ne ake yi, ko kuma a cikin wutar ce yake. Kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda suke mutum jayayya da abin da ya shafi ayoyin Allah shi ke kai irin waɗannan abubuwa. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar, waɗanda suke kafire ne an cira musu, mana an musu tufahi irin wanda yake na wuta, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, ana zubawa daga saman kansu, ana zuba musu alhamim, bi mana ruwa wanda ya kai makura wajen tafasa, ana zuba musu daga kawunansu, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, sannan shi wannan ruwan da za a zuba musu zai zagwanyar da ma fi butunihim, abin da yake cikin cikinsu, wal julud, da fatan jikinsu ma gaba ɗaya za ta narke ta zagwanye. Allah ce walahum, kuma su waɗannan wanda suke ɗan wutan nan, lahum maqami'u, sannan kuma suna da wasu awsat siyat, yani suna da wasu makike wani guduma, maqami'u min hadid, ana da kota guduma ta ƙarhi wanda kuma da ita za a riƙa bugun su. To wannan duka ya maka nuni kenan a cikin gidan wajen da ake azaba a ciki ne suke. Fallahu zakara, Allah ya ambaci cewa anna ta'ziba yaqa'u fi abdanil kufar, zai faru a jikin kahuran kenan za a azabtar da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi Abu Hurairah, Allah ƙara yarda a gare shi, mazalla yace awwalu man tus'aru bihimun naru yawmal qiyama, farkon waɗanda za a hura wuta da su gobe kiyama, al-alim, malami, alladhi la ya'malu bi'ilmihi, wanda baya aiki da ilimin shi. Dukkan mutumin da zai ci mutane ku ji tsoron Allah, kuma shi babu tsoron Allah tare da shi, to wannan iya ɗaya daga cikin makamashin wutar jahannama. Allah karimu. Wal mutasaddiqu alladhi yura'i fi sadaqatihi, da mutumin da yake yin sadaka dan ya nuna wa mutane cewa yana yin sadaka, shi ma iya daga cikin makamashin wutar jahannama. Allah karimu. Wal mujahidu alladhi yura'i bi jihadihi, da mutumin da zai yi jihadi dan ya nuna wa mutane cewa shi jarimi ne mai jarumta ne, wannan shi ma iya ɗaya daga cikin makamashin wutar jahannama. Allah karimu daga waɗannan sifofi guda uku gaba ɗaya. To wannan shi ne abinda malam ya haɗi kenan, inda yake cewa raddan a cikin matanin kenan, raddan ala Allahi wa ala rasuli sallallahu alaihi wasallama, wai mayar da martani ga Allah sannan kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace a ba cikin wutar suke, bayan Allah da manzo sun ambata mana cewa a cikin wutar ne za a zautar kenan. Wannan shi ma tunani ne wanda yake rushashshen tunani na innama yu'adhibu Allahu 'inda an-nari kenan, Allah yana azabtar da mutane a gindin wuta ko a wajen wuta, ba a cikin ta ba. Wannan kuskure ne shi, wannan Hishamul Fudi maganar shi wannan kwata-kwata, babu wani dalili akan ta. sannan malai ci gaba da cewa wa'alam anna salatal faridata khamsu salawatin, ka sani cewa sallah ta farilla salloli ne guda biyar. Yace la yuzadu fihinna, ba a karawa akan guda biyar din nan, wala yunqasu, ba a ragewa akan guda biyar din nan. Ba za ka ce ba a ni gaskiya ina da kokarin ibada, na ka salloli nan guda biyar sun yi kadan, ni abinda zan yi zan rika yin salloli kaman guda goma ko kuma kaman guda shida ko kaman guda bakwai, ba a haka. Dole ka takaito akan abinda ka dora ka akai. Kenan salloli ne guda biyar, asuba, azahar, la'asar, magariba, isha'i, la yuzadu fihinna, ba a karawa a cikin su, wala yunqasu, sannan kuma ba a ragewa, sannan kuma adadin rak'o'i ma ba a rage su, wala yunqas fi mawaqitihinna fi mawaqitiha, sannan kuma ba a rage su a cikin lokutan su. Kenan kowace inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta, kenan ga lokacin ta ka tashi kai ta, ga lokacin ta ka tashi kai ta. Malai ce wa fi safari, waɗannan sallolin da mutum zai riƙa a cikin yini da dare, a cikin bulaguro kuma raka'ata ne, sun kuma raka'a biyu biyu kawai za ka riƙa yi, illal maghrib, in banda sallar magriba. Ita asuba dama biyu ce, tana nan inda take. Azhar maimakon hudu sai kai biyu, la'asar maimakon hudu sai kai biyu, magriba kuma sai kai ta ukunta, ita babu zancen kasar a cikin ta. Yace illal maghrib, in banda magriba. Isha'i kuma hudu ne sai kai biyu a cikin halin bulaguro. Da haka fa man qala, duk mutumin da ya faɗi wata magana aktharu min khamsin, yace a ai sallolin nan sun hi biyar, faqad ibtada'a, wannan mutumin ya zo da bid'a a cikin addini. Wa man qala, wanda kuma yace aqallu min khamsin, sallolin nan basu kai guda biyar ba, ai guda hudu ne ko guda uku, shi ma wannan dai faqad ibtada'a, ya zo da bid'a a cikin addini. La yaqbalu Allahu shay'an minha, Allah baya amsan wani abu daga cikin abin da ya shafi sallolin nan, illa li waqtiha, face sai wanda aka yi ta a lokacin ta. Illa an yakuna nisyanan, sai dai in mutun yana cikin halin da yake misali na mantuwa, misali an yi sallar azhar, an yi sallar ishu suhul, misali isha'i, baka tuna ba sai da ka tashi sallar asubahi, ko kuma sai a washe gari ma wajen sallar azhar ka tuna. To a lokacin da ka tuna lokacin sallar ka, kamar da ya tabbata a cikin hadisi, da mutumin da ya mance da mutumin da barci ya gallabe shi, ba barcin da gangan ba, ka zo ka kwanta kawo baka tantance ba, sai da ka ji ashe gaba ɗaya an yi sallar, tun ba mu gida misali kana kwanta isha'i kana cikin barci, asubahi kana cikin barci, sai can daga baya asubahi rana ta hutu ma tu misali ka tashi. To a lokacin ka tashi sai ka sallar ka ta isha'i, wannan shine lokacinka, inda barci ne na gaskiya, ba na sakaki ba da ganganci. Illa an yakuna na nisyanan fa innahu ma'zurun, to za a bashi uzuri. Ya'ti biha, zai zo da wannan sallar da ya mance, idza zakaraha, a lokacin da ya tuna ta, aw yakuna musafiran, ko kuma ya zamanto a yana cikin halin bulaguro ne, to a wannan lokacin kuma fa yajma'u baina salataini, sai hada tsakanin salloli guda biyu in sha in ya ga dama, ko kuma irin halin da ake ambata na sabkar ruwan sama da sauransu. Amma in ba irin wannan ba, to baya halatta mutum ya zo ya dauki salloli guda biyu hada kuna makamancin wannan, ko kuma kace a kana zaman gida za ka yi kasaru, ko kuma ka rage adadin sallolin ma, kace misali sallah hudu za ka rika yi ko uku za ka rika yi, kuna makamancin wannan. Duk mutumin da haka Allah ba zai karbi sallar shi ba. Sannan malai yake cewa waz zakatu min adh-dhahabi wal fiddati wat tamari wal hubub wad dawab ala ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan wajibi ne mutum ya yi imani da zakka, rukuni na biyu daga cikin rukunin musulunci. Min adh-dhahabi, zakka wadda za a hudda daga zinariya, wal fidda da azurfa, wat tamari da dabino, wal hubub da tsaba. Tsaba su ne irin kwayar hatsi, kwayar dawa, kwayar shinkafa da sauransu. Waddawabi, sannan kuma da dabobi. Anan maliki cewa az-zakatu haqqun ma'lumun fi amwalil aghniya'il fuqara, bima'ana zakka wani haqqi ne sananne a cikin dukiyar mawadata wadda za a fudda a batalakawa. Sannan wal amwalu allati tajibu fiha az-zakatu arba'atu anwa'in, dukiyar da zakka take wajibi akan ta dukiya ce kala hudu. Kala na farko an-naqdani, shine abin da ya shahi az-zahab wal fidda, da azrufa da zinariya, wa ma yaqumu maqamahu ma min al-awraqin naqdiyya, da abin da zai iya tsayawa akan batun azrufa ko zinariya na daga kudin yau, sefa ce, naira ce, dolar ce, wane ne, wannan su Allah akwai zakka a cikin su. Kala na biyu shine an-naw'u thani, bahimatul an'am, dabobi kala uku, na farko raqumi, na biyu saniya na uku kankanan dabobi mana tumaki da awaki wanda su ma akwai zakka a cikin su kala na uku al-kharijun min al-ardi abinda aka fitar daga ƙasa na daga abin da ya shahi tsaba ko diyan marmari su wannan akwai zakka a kansu abu na hudu sune urudut tijara kayan kasuwanci da ake kasawa a shaguna da sauransu wannan su ma akwai zakka a kansu to malice wannan zakkar wajibi ne mutun yayi imanin cewa akwai ta duk wanda yace bai yarda da zakka ba to wannan mutumin ya bar musulunci kamar da Abubakar yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa bainaz zakati was salat na rantsi da Allah sai na yaki mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka naka wajibi ne mutun yayi imani da ita malike cewa alama qala rasulullahi akan yanda manzon Allah yayi bayani sallallahu alaihi wasallama fa in qassamaha shi wannan hudda zakkan na in ya doka da hannun shi ya raba zakkan ya raba ya ba wani da wani fajaizun ya halatta ba wani matsala akai sannan kuma wa in dafa'aha ila al-imami in ya ba liman ita ko jagora ko shugaba ita akan ya raba wa mutane fajaizun wannan ma ya halatta malici wallahu a'lam Allah shine mafi sani sanai kara da cewa wa'lam ka sani cewa anna awwal al-islami abu na farko da ake bukata game da musuluncin mutum shahadatu alla ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi yace subhanallahi bi asra bi abdihi da sauran ayoyi makamantan wanda suke nuni akan cewa kololuwar matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shine kasancewar shi bawa na Allah bawan Allah ne ko manzon Allah ne malai yace wa anna ma qala Allah kama qala abinda ubangiji subhanahu wataala ya ambata yana nan kamar yanda ya ambace shi yace wala khulfa lima qala babu sabani game da abinda ubangiji subhanahu wataala ya ambata duk abinda Allah ya hudi haka nan ne sannan kuma wa huwa inda ma qala sannan kuma hallo shi ubangiji subhanahu wataala yana duk akan abinda ya hudi yana nan akan shi wal imanu bi sharai'i kulliha wajibi ne mutun yayi imani da abubuwan da suke na shari'a ne gaba ɗayan su Allah subhanahu wataala inna malike ta wa anna ma qala Allah kama qala wala khulfa lima qala wa huwa inda ma qala duk abinda Allah ya faɗa to yana nan a inda Allah ya faɗe shi babu sabawa sannan kuma babu wa huwa inda ma qala Allah yana nan akan abinda ya faɗi shine can a cikin suratul nisa Allah yake cewa man asdaqu min Allah hadisa yuwa yake Allah gaskiyan labari gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah qila wa yake Allah gaskiyan abinda aka faɗa babu sannan kuma Allah yake cewa wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu alqawli din Allah Allah baya saba alqawlin shi Allah baya saba alqawlin shi laka shi ma wannan wajibi ne mutun yayi imani da shi sannan mutun yayi imani wal imanu bi sharai'i kulliha mutun yayi imani da shari'a gaba ɗayan ta bayan dukkan abinda Allah ya sabkar daga sama wajibi ne mu yi imani da shi tun daga littafin at-taura injila zabura sufi ibrahim dukkan wasu littafin da suka sabko daga sama alqur'ani mai girma wajibi ne mu yi imani da su amma aikin mu zai takaita akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda Allah ya sabkar wa manzon Allah wanda shine alqur'ani mai girma shine Allah yake cewa qulu ku fada amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka sabkar a gare mu alqur'ani mai girma wa ma unzila ila ibrahim da abinda aka sabkar wa annabi Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbadi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sannan kuma Allah kara da taqul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun laka wajibina mutunya me kauya akan gaba dayan shari'ar da Allah sabkar amma aiki zai tabbata akan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan malike cewa alam anna shara'i'a anna shira'a wal bai'a halalun idha waqa'a fi aswaqil muslimina ala hukmi alkitabi was sunnati min ghairi an yudkhilahu taghrirun aw zulmun aw udhrun afwan aw ghadrun aw khilafun lil qur'ani aw khilafun lil ilm malika cewa waji ka sani kai mai imani cewa anna shira'a saya wal bai'a da sayarwa halalun halal ne saboda ubangiji subhanahu wataala yake cewa ahallallahu albay'a wa harrama arriba, Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba. Riba daban, kasuwan riba daban, da riba da riba daban-daban ne. Riba ana yin ta sakamakon saye da sayarwa, kasuwanci da akai. Misali, na siyo misali wani abu dala misali shi ka guda, sai na tashi sai da wannan abu, sai ka gani kace kana so, ina da ikon da daman da in tance maka misali jika na sai shi, in ce maka jika goma zaka bani, jika goma zaka bani, kenan riban jika tara, kaga ribar ta lillimka. Abinda wasu ke fahimtar cewa wai in aka haka abun ya zama riba, a bai zama riba ba, wannan ba riba bane, ba riba ce, sai dai ana so bawa ya zamanto yana sassautawa bayin Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, akan wannan kaidar, abin da ka siyo jika guda, bayan ka doki dawainiya hidima komi ka hudda, dan dora wani abu dan kadan mutane su samu sauki, wannan haka ake bukata. Amma misali wani ya kara kanshi da katanga ya ce shi abin da ya siyo jika guda sai ya sai da shi jika goma, wanda ya ga dama ya zo ya saya, to wannan kasuwancin yayi, kuma abin da zai ci ba haram zai ci ba. To Allah ya halatta kasuwanci, yace idza bi'a, idan aka yi shi aka sayar da sayarwa na fi aswaqil muslimin, a cikin kasuwannin musulmai, ala hukmil kitabi wa sunnati, akan hukunci na littafin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan malike ne anan, yana nihin kasuwancin da za a zuwa kulla shi a cikin kasuwanni na musulmi. To kenan asali abin da aka sani shine duk abin da yake halal ne kenan abu ne sananne, abin da yake haram ne abu ne sananne. Dan haka ba za ka shigo kasuwar musulmi ba ka samu wani abin da yake haramun ne, misali addini ya hana cin shi, addini ya hana sayar da shi, kamar da suke cewa ma la yajuzu lintifa'u bihi shar'an la yajuzu bai'uhu, duk abin da bai halatta ba ayi amfani da shi a shar'ance, to baya halatta kuma a sayar da shi. To kenan kasuwanni na musulmai, abinda malike so ya faɗi mana anan shine, kenan duk irin abin da yake cikin kasuwannin musulmi, abin da yake awwalu ma yatabadar ila azharin nas anna ta'amula bi hadha shay halal, cewa ta'amuli da wannan abin halal ne, wannan shine abin da yake asali, shine ka waɗannan maganganu. Yace min ghairi an yadkhulahu taghrirun, ba tare da an samu ba rudi a ciki, imana karkai abin da zaka rudar da abokin cinikinka, kai wani abin da akwai gharar a cikin shi, aw zulmun, ko kuma zalimci, aw ghadrun, ko yaudara, kene zaman to ka yaudare shi, ka sai da mishi abin da ba haka na bayana tsammanin kaza ne, sai je ya ga kaza da sauransu, irin waɗannan abubuwa sune ba haramun ne. Mali yace aw khilaful lil qur'ani, ko kuma zaman to an yi cinikin sabanin irin cinikin da alqur'ani mai girma ya ambata mana, aw khilaful lil ilmi, ko kuma sabanin irin cinikayyan da ilimin addini ya tabbatar mana da cewa ga inda ake cinikayya. To in dai ba wannan matsala aka samu ba, cinikayya da za a yi babu wani matsala. Amma misali in ka shiga kasuwanni da suke na kahure ne, kaga wannan kuma dole kai ka tantance, saboda za ka abinda haramun ne a cikin addininka, kuma za a zo a sayar da shi. Kenan ba akan wanda malaka yake magana ba, yana magana akan kasuwanni na musulmai. Qala al-mu'allif, malai ci gaba da cewa wa alam rahimakallahu annahu yanbaghi lil abdi, ya cancanta ga mutum musulmi yake cewa an tashabahu ash-shafaqatu abadan ma sahibad dunya, abinda yake kan mutum mai imani ya zama wajibi a gare shi, yan baghi lil abdi, ya cancanta ga bawa an tashabahu ash-shafaqa abadan, ya zamanto a cikin rayuwanka ka doki ka abakanta mana ka doka a cikin rayuwarka ash-shafaqatu. Ash-shafaqatu shine al-jam'u bainal khawf war raja, ka hada tsakanin kaunar rahamar Allah kana kwadayi, wal khawf, kana tsoron azabar Allah. A cikin rayuwarmu ta duniya dole mu zamanto muna da wannan kudirin, muna ta kokarin aikata ayyuka na alheri saboda kwadayin rahmar Allah, muna ta yunkurin kaucewa ayyukan da suke na ba daidai ba saboda tsoron azaba da take wajen Allah subhanahu wataala. Shine malike cewa ma sahibad dunya, matukar kana rayuwa a cikin duniya, to wannan wajibi ne zamanto an samu waɗannan abubuwa guda biyu tare da kai, aljam'u bainal khawf war raja, wannan kuma ya daidai daga cikin aqidatu ahlus sunna wal jamaa. Ubangiji subhanahu wataala raufur rahim, sannan kuma a daidai lokacin da kuma wa innahu la shadidul iqab, mai rahama ne kuma Allah mai tsananin kamu ne mai rahama ne ga wanda ya kyautata sannan kuma mai tsananin kamu ne ga mutumin da ya muzanta kenan kai kokarin kyautatawa dan ka shiga cikin rahamar nan sannan kuma kai kokarin nisantar abin da yake sabawa Allah ne saboda ka nisanci wannan gidan narko da Allah ya tana din shiga wadanda ba su kyauta ba maliki cewa li annahu la yadri ala ma yamut saboda dan adam bai san ba akan me zai mutu kenan dole zamanto ka samu guziri na ashfaqa kenan kana dardar tsakanin biyu bainal khauf war raja saboda baka san ba akan me zaka kare eh uwa musulmi rayuwar da muke wallahi muna da kalubale mai girma a gaban mu wani kalubale ya wuce baka san ba rayuwar yaya za ta kare da kai baka sani ba ban sani ba biki sani ba bamu sani ba waɗanda za ka gani a cikin rayuwa abin tausayi wataƙila matsayin da kai kake kai a yau su sun wuce ka a lokacin da suke cikin wannan matsayin mutane ne wanda suke masu kiba masu daraja masu wadata masu kaza amma kuma ƙarshe za ka ga rayuwar ta zo ta musu wani irin abu akwai kalubale mai girma a gaban mu gaba daya a ƴan uwa musulmi anaye kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan wannan gabar sai mu barta zuwa satin sama kenan sai mu tashi daga kanta ubangiji subhanahu wataala ya ba mu dacewa Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ya datar da mu akan aikata ayyuka managarta sannan ubangiji subhanahu wataala ya tursasa zakatan mu akan kaucewa duk wani abu wanda yake saba mishi ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله